hakika ni gaskiya ba mu san ba da yanda ya sami cewa bansa lalle kan wannan abubuwa ba haka suke ba. Ni na tabbatar da cewa da ni aka je Faransa kuma an tattauna sosai akan abubuwa daban-daban, amma babu inda aka yi magana a zo a kawo wani sansani na Faransawa a sa'a a Najeriya. Babu ma inda aka yi magana da sojan Faransa ya zo Najeriya ya yi wani abu na taimakon sojoji, babu shi. Wannan maganganu ba mu san da suka fito ba. Kuma mutanen yankin nan duk da aka farfada suna Najeriya tambaye su mana a ce akwai waɗannan sansanoni a wurin ko ko babu.
Amma dai waɗannan zarge-zarge da shugaban ƙasar Nijar ya yi suna da nauyin gaske, domin ya nuna hatta da bututun mai da ke ɗauka mai daga ƙasarsa zuwa ƙasashen duniya an haɗa baki da Najeriya ko jami'an Najeriya an yi masu ta'adi. Kuma ana zargin cewa kamar an ba shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kuɗi ko shugaban Faransa ya bada domin Najeriya ta bada haɗin kai a cutar da Nijar. Da kuma irin wannan bayanai dai na ɓatanci, ko dai ka Najeriya ta fito fili ta yi tir da Allah wajen da wannan bayanan, Najeriya dai ta riƙe wuta cewar ita ƴar uwa ce ga Nijar. Shin wannan zai hana Najeriya ta ɗauki mataki akan wannan ƙazafi da take cewa shugaban Nijar ya yi mata, ko kuwa me kuke tunani?
Abu yana wajen shi shugaban ƙasar Nijar tun da mun ƙaryata sai ya fito da shaida da hujja. Kuma kamar yadda aka faɗa, mu mun ɗauki kanmu ƴan uwa, kuma ba girmanmu ba ne a zuwa na ta cece kuce wanda sai ɓata dangantakar jama'armu.
To ganin waɗannan maganganun sun bazu cikin duniya, kuma nauyinsu ya yi yawan gaske, kuma ku kuna neman ku ce a kawo shaidu domin duniya ta yadda ko abubuwan da ake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Shin kafin a kai ga wannan matsayin, akwai wani abu a zahiri da Najeriya za ta iya kwatantawa ta nuna cewa ita mai ƙaunar Nijar ce duk da lalurori ko matsalolin da aka samu da ECOWAS ba a taɓa nema a ce a rabu ba tabbas akan mu'amala da zamantakewa?
Sani dai shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya shi ya fara cewa mu a ƙara wata shida akan su Nijar domin su ƙara tunani na yanda za a yi tafiya ɗaya, kuma ana nan tare. Bayan wannan, in za ka tuna, hafsoshinmu na sojoji Christopher Musa ya je har Nijar, sun zauna da hafsoshin Nijar akan yanda za a ci gaba da tattaunawa domin a ga mutuncin juna, domin kuma mu haɗu tare a ci gaba da wannan yaƙi da ake da ƴan Boko Haram da kuma su bandits. To idan da wata niyya a ƙasa, ya za a yi mu je muna neman a zo a yi tafiya tare.
Ana ganin kamar cikin shugabannin ƙasashen nan guda huɗu da suka bijirewa ECOWAS, ana ganin shugaban mulkin sojin Nijar kamar ya fi tsanani, kamar ya fi ƙyamatar a ce za a yi wani maslaha da sulhu. Akwai wani dalili da kuke ganin ya sa yake da wannan turjiya da tsatsauran ra'ayi akan yin mu'amala da Najeriya?
Ba, amma dai abin da muka tabbatar da cewa masu kai masa shawara da labarai ba shawarar kwarai da labaran kwarai suke kaiwa ba. Kuma ina tabbatar ma da cewa a matsayina na ministan tsaro, waɗannan abubuwan ba haka suke ba, ba a yi da ni ba, kuma ban san ana yi ba, kuma babu su.
Babban ministan tsaro a gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Alhaji Badar Abubakar a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Yanzu ƴan ƙasar Najeriya da ma Nijar sun sa ido, su ga hujjoji da ƙwararren dalilai da shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar, wato Jenaral Abdulrahman Tchiani, zai gabatar a matsayin hujjoji da za a dogara da su domin amincewa da zarge-zarge da ya yi wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da kuma gwamnatin Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.